Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 3 ga watan Fabrairu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuna iya jin mu yanzu haka ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da maganar halin da ƴan gudun hijira suke ciki a arewa maso gabashin Najeriya. A makon jiya mun je jihar Borno, yau kuma mun shiga jihar Adamawa. Kuma ƴan gudun hijira sun yi bayani.
Yanzu muna fama ba abin shi, ina da yara wajen 26 a jikina.
Kai ana yabu bai da dadi.
Akwai wahala mata fa, yara ga su nan ba magani, abinci kuma babu,
abinda suna yi suna iskanci.
To shin an samu wadatar zaman lahiya da kwanciyar hankalin da ƴan gudun hijira za su iya komawa garuruwan su na ainihi kamar yadda da yawan su suke cewa a bar su su koma?
Har yanzu ba a samu wadatacciyar lafiya wanda ya kamata a maido da mutanen nan ƙauyukansu ba. Misali zan baki gari kaman Bama, ƙauyuka da kewayen gari sai ga akwai ƴan ta'adda da za su iya zuwa su kawo musu farmaki.
To bayan amsoshin tambayar mu ta Facebook za ku ji labarin ɗan iya yau akan ƴan ƙato da gora waɗanda aka fi sani da civilian JTF. Ku biyo mu ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To a Facebook mun yi muku tambayar cewa ta yaya gwamnati za ta tallafa ma matasan civilian JTF wajen horar da su domin su samu aikin dogaro da kansu. Ga yadda kuka amsa mana. Yau da gobe, a gaskiya gwamnati za ta iya taimaka ma matasan civilian JTF ne kawai ta hanya guda. Hanyar kuwa ita ce ta ba su dama su shiga aikin Air Force, aikin soja, aikin ɗan sanda, aikin gan direba, aikin custom, aikin immigration da sauransu. Da haka ne kadai gwamnati za ta taimaka ma waɗannan matasa. Sako daga Abubakar Shu'aibu.
Yau da gobe, to ai dama yaba kyauta tukuici, don haka hanya mafi sauki kawai ita ce gwamnati ta cika musu alkawarin da ta musu na ba su aikin soja, saboda yadda suka sadaukar da kansu don kare rayuka da dukiyar al'umman Najeriya. Kuma haka zai kare su daga fadawa cikin ƴan ta'adda nan gaba, kamar yadda ya faru a wasu ƙasashen duniya. Ya Allah, ka ƙara tabbatar da kariya da nasara a cikin aikin ƴan ƙato da gora da ma uwa uba dukkan jami'an tsaron Najeriya baki ɗaya. Sako daga Abdul Wahab Haladu Zarmahina.
Yau da gobe, wannan tambayar taku tana da mahimmanci. To ni abin da nake gani wannan aiki da suke yi na taimaka ma jami'an tsaro wajen yaƙi da ta'addanci ba zai bar su yi sana'a ba. Kawai abin da ya kamata shine gwamnati ta ɗauki ɗawainiyarsu su da iyalansu, wanda hakan zai ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen aikin da suka sa gaba. Kuma hakan zai haramta ma zukatansu karɓar cin hanci. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Al-Mangawi.
Hanyar da za a taimaka musu ita ce alƙawarin da aka yi musu a kwanakin baya. Wato kasancewar su mazajen fama, ya kamata a horar da su aikin tsaro na zamani. Kaga sun samu horo biyu kenan. Kuma duba da irin kokari da suka yi, ko wanda shekarunsa suka yi nisa, ya kamata a hada da shi saboda aikin tsaro fanni-fanni ne. Sako daga Ali Yakubu Sambe, Congo Brazza.
A gaskiya da za a ce kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya za su samar da irin waɗannan matasa kuma su horar da su tare da taimaka musu da kayan aiki da yanka musu albashi. To da wallahi an rage miyagun mutane a duk faɗin ƙasar nan. Sako daga Tanimu Yahaya, jihar Zamfara.
Yau da gobe, this is what government should do. Any of the civilian JTF who is interested in joining Nigerian Army, that is Land Army, Navy, Air Force, etc., should be given the chance so that to avoid jobless. sako daga Muhammad M. Kachalla, kamar yadda ya rubuto a Turanci.
Ya kamata gwamnati ta daina kame-kame ta hito balo-balo ta ƙara yawan jami'an tsaro sosai daga sojan ruwa da na ƙasa da na sama kai har da SSS da sauransu domin ƙalubalen tsaro a ƙasa ta Najeriya ya wuce tunanin kowa. Sako daga Ahmad Modibbo unguwar Gadi Jalingo.
Civilian JTF ne kadai ƴan Najeriya ko kuma su ne kadai ƴan ƙasa ko kuma matasa a Najeriya? Ku fadada zancen zuwa cewa ta yaya gwamnatin Najeriya za ta taimakawa matasan Najeriya domin su dogara da kansu. Hakan shine daidai. Sako daga Siraju Muhammad Liba.
Wallahi mu da muke yankin Arewa maso gabashin Najeriya muna ganin irin namijin kokari da kwazan da civilian JTF ko kuma ƴan gora suke yi. Babu shakka idan da a ce gwamnati za ta taimaka ta ba su horo a bangaren aikin soja. Wallahi da sun ba da gagarumar gudunmawa domin kuwa mahi yawa daga cikin su ba su da aikin yi. Kawai suna yin aikin sa kai ne. Sako daga Malam Idris M. Idris da Maturu mai kamiya a bayan tashar mota.
Ni a ganina gwamnati jari ya kamata ta ba wa ƴan civilian JTF domin mafi yawansu ba wai rashin sana'a ne ya sa su aikin ƙato da ƙora ba. Kawai sun sadaukar da rayukansu ne domin su taya jami'an tsaro aiki da kuma kare rayukan ƴan uwansu fararen hula. Daga cikinsu da akwai ƴan kasuwa, ƴan acaɓa, kafintoti, durobobi da sauransu. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗaurewa. Sako daga Abdul Karim Hassan Macina.
Ya kamata gwamnatinmu ta ɗauke su aikin soja dai. Wallahi sun ba da gudunmawarsu wajen kassara aiki ƴan ta'adda Boko Haram. Sako daga Muhtar Sa'id.
To a gaskiya a ɗauki masu ƙarfi a jika cikinsu aikin soja ko ɗan sanda waɗanda suka manyanta a ba su jari domin dogaro da kansu. Sako daga Lawal Saulawa Muhammad. Shima ɗan iya yau labarinsa a kan ƴan civilian JTF ne. Ku biyo Isa Lawal Ikara ku sha labari.
Yau har gida ɗan iya iske ni ya ce na Ikara ya gajiya, na ce lafiya lau, kai ma ina fata kana lafiya ɗan iya. Ya ce ni kam ɗan uwa na zo maka da wani ƙorafi ne ko da yake kakance na faye magiya. Na ce to Allah dai ya sa ina da masaniya. Ya ce kasan dai ƴan ƙato da guren da ake kira civilian JTF sun taimaka wajen samar da zaman lafiya. Kuma da su aka karya gadan bayan ƴan Boko Haram ɗin da suka yi ta tada ƙayar baya. To amma duk da irin wannan gwagwarmaya, shi mai gwamnati ke yi wa ƴan ƙato da goren wajen taimaka musu don kada su karaya? Koko dai akwai wani tsarin taimako ne da gwamnatocin jihohi da tarayya suka shirya? Ko kuma dai hakanan kawai za a bar su su yi ta watan gariliya? Na ce a ɗan iya, ai na ji gwamnati na shirin saka su cikin harkar tsarkake tsarin tsaro. Kasan ƴan ƙato da goren da suka yaƙi Boko Haram fa samsam ba su da tsoro, kuma a maimakon gwamnati ta rinka aikin tsarin tsaron da su kamar ta aro, ko kuma idan jami'an tsaron suna son kai farmaki sai su gayyace su kamar ƴan karo, kamata yayi ai dama a ɗauke su aikin dindindin su shiga kwararo-kwararo. Dan ya ce ni ma na ji wannan batun har ma an ce wai gwamnati za ta ba su horo. Amma dai tun da na ji maganar a wancan karo, har yanzu fa ban ƙara jin wannan batu ba ko da ma a wurin taro. Kuma kasan idan ana maganar kafafen yaɗa labaru fa ina cikin masu yawan sauraro. Saboda haka dai akwai buƙatar gwamnati ta yi wa duniya bayani ɓaro-ɓaro. Na ce amma faɗan iya na ji gwamnatin jihar Borno ta yi shirin wani tallafi ga su waɗannan ƴan ƙato da gora. Ta ma ɗauki matasa 8,000 da aka ce za ta horar da su hanyar gujewa fatara, kuma wai har da nunar da su idan za su kai farmaki su yi kamar yadda doka ta tsara. Kaga ko ai idan haka ne gwamnatin ta yi musu kara. Dan iya ce kai kaga kada ka maida mu wasu ƙananan yara. Ai idan gwamnati na son taimaka musu yanzu ne ya kamata ta fara. Shin kana so ka ce harkar tsaro matasa ake nema koko tsaffin da suka yi furfura? Ai yanzu ne matasan civilian JTF din ke buƙatar gwamnati ta jawo su a jiki don magance duk wata lalura. Jami'an tsaron ƙasar kuma su ba su horo kan tsarkake tsarin tsaron tsura. Kaga sai su ji daɗin taimakawa wajen kwanta tabbatar da dukkanin wata kura. Nace to dan iya idan haka ne gaskiya gwamnati na da jan aiki. Don tabbas ɗan kato da goran nan na civilian JTF ba suna buƙatar dauki. Kuma tunda da su ake yakin murƙushe tashe-tashen hankula yanzu suna yi cikin dauki, ya kamata mahukuntan gwamnati su dauke su aiki su ma dai su kaka bakaki. Kuma tunda da su aka dunga kaiwa ɗan boko haram farmaki har ma wasu su suka sai da ransu aka yi ta ganin su cikin gawawaki, to ai kenan tabbacin tattake tashe-tashen hankula su ma suna da haki. Saboda haka gwamnati ta gaggauta daukar wannan mataki. Yan kato da gora ko civilian JTF su samu aiki, tunda dai Malam Bahaushe ya ce zaman lafiya yafi zama dan sarki.
A makon da ya gabata kun ji halin haula'in da ƴan gudun hijira ke ciki a jihar Borno. In kun tuna har ma wani daga cikin waɗanda Haruna Dauda Biyu ya tattauna da su na cewa rayuwar ɗan hursuna ta hita ɗan gudun hijira a sansani. To su ho ƴan gudun hijiran Adamawa rayuwarsu ta hita ƴan gudun hijiran Borno ko kan wadda ka jaci. Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu ƴan gudun hijira a Adamawa.
Yanzu haka ina tare da wasu ƴan gudun hijira. Baba ina yi ne?
Lafiya sa.
Baba ya suna?
Suna na Umbo Mai Zugu, retired soldier.
To kana cikin ƴan gudun hijira
kenan? Ina cikin gudun hijira, ina nan a wurin Jauro.
To bayan shi kuma akwai wani ɗan gudun hijira mata da ni. Baba ina yi ne?
Lafiya lau, ni da gudun hijira iyawa ne, fanga ni na camp.
Yanzu kana camp kenan?
Yanu isi camp.
Baba, na farko tukuna wani hali kuke fama ko ƴan gudun hijira?
Yanzu muna fama ba abin shi, ina da yara wajen 26 a jikina.
To da kowa zo camp a wace sansanin ƴan gudun hijira, wani taimako akwai wahala a sansanin ƴan gudun hijira?
Ƴan cross sun taimake mu da mutane Red Cross sun taimake mu, amma yanzu kuma babu. Yanzu sai dai wahala muke zuwa muna nema aiki a cikin kogi mu samu. Yanzu ma yayi kusa ya kare, ba mu samu komai yanzu.
Baba ka ji abin da shi ya faɗa, yanzu kai kana sansanin ƴan gudun hijira na NYSC, kamar wani wahala kuke fama yanzu?
Wahala da muna ciki yanzu, aka ce mana wannan wata, ƙarshen wannan wata za su rufe, za su kwashe mu zuwa gida.
To amma akwai wahala ne kuke fama da shi misali a sansanin ƴan gudun hijira?
Mun gode masa Allah, muna samun abinci.
Amma ana yanka, kuna samun nama, kuna samun abinci a su?
Nama? Waje ba? Ba nama.
Kana ba ku fita inda kuke so ko kuma ba bari ko?
In ka fita? In ka ce ba za fita yi ba za ku fita ba. Har na ya fari kuna cikin gida. Inda magana fita kam doka ne a yi. Kam ka fita haida doka haida takarda. Za baka lamba. Amma ka fita in ka kwana waje ba za ka shiga ba. Ko yaron ka zo wajen ka ba za su bari mishi shiga ba.
Wato ko yaron mutum ko yaron ka
yin zo ba za a bari. Ko yaron ka zo wajen ka ba za su bar shi ya shiga ba.
To ba barin ku ku fita kenan?
Mu ana bar mu kai aidar lokaci.
To ne matsala kuke fama da shi ba ne?
Matsala kai tunane ina tafiya gidan nan ne shi ne muna tunane shi. Tunane yanzu tun daga gudu yanzu bai taɓa koma gida ba.
Baka taɓa koma ba, kana taɓa koma gida?
Korona ɗin son koma gida. Kai dai yanzu muna son koma gida ɗin su ajiye mana police da sojoji. In baka da saurayyar nan suna dajin mu.
Baba, za ka tada wahalun da ake fama, za ka tada akwai mata da yara da sansu haka, wani wahala mata suke fama da shi?
Kai, akwai wahala mata fa, yara ga su nan ba magani, ba wani abu, abinci kuma babu, ga kurosu yanzu babu, Satiriza kuma suna taimako da ba su taimako yanzu.
Wato nan majami'an Satiriza inda da akwai ƴan gudun hijira da suna taimako, ana
kama kudi suna taimako kowane sati biyu, suna taimake mu je mu dauki masara kamar rabi daro da mai da sabulu, amma yanzu babu. To yanzu mata mu sun shiga wahala yanzu, da dama dama ana ba magani, yanzu ma babu magani, da har doktoci suna zuwa suna auna mu. Sai komi wanda yake da ciwon suga ma za a gwada masa yanda abincin da zai ci, amma yanzu nan babu. To kuma yanzu a gida din ma an ja rubuta an ce za a ba mu kurar, ba za a ba mu ba. Ka je gida ma dole sai ka sake gudu zuwa nan kamun ka zo ka samu. Har yanzu yara nan kuma suna can a madagari, suna ana kama su koyaushe, sojoji su shiga daji suna kakkama ana kashe waɗansu kuma suna kashe banga namu. Haka muke fama da shi a madagari yanzu.
Gashi yar azibge ke ba makaranta, gwamna ya ce wai ba wani mutane da mu a camp. yar mu ba su kwashe makaranta ba
da an ce duk yan Borno ne
akwai yan Adamawa ciki yace wai ba dan Adamawa ciki kamfanin duka mu Adamawa ne mutane Borno duk yaran su an sa makaranta makarantar gwamnati amma yaran mu yanzu kara zube
wato yaran ku ba sa zuwa makaranta suna zaune kenan
eh suna zaune to sune amma masu kasa sunan su ciki yace wai ba dan Adamawa na cikin kamfanin
To kamar matan ku kuma fa tunda ƴan mata in dare wasu na tunanin kan cewa zaka tadda a wani sansani ana abubuwan da bai kamata ba ya kuke ji
kai ana yabu bai da dadi abinda suna iskanci
wato su jami'an ne suke ko kuma
wanda suna cikin
ba hanawa ne ba hanawa
to ina waje gadin su sai ta abin su da kurun dai
yanzu wani kira zake wa gwamnati ganin kan cewa akwai ƴan Adamawa da kuke sansanin gudun hijira ba koma ba da an ce kuma duk kun tafi wani kira zaka mai kuke so gwamnatin Adamawa ta muku
ga to abin da muna so Adamawa yayi mana yanzu ran da ake waje a wannan karshen wannan wata wai za su kwashe mutane su suke su kawo su amma dan Adamawa ba mu ji ba
wato Borno so su
kwashe Borno da so Bama local guda biyar an kira sunan turana ridi gotal ya fadi da nan amma Adamawa ba mu ji ba
to kuma kuna so za ku kwashe ku
muna so a kwashe mu akai mu gida
baba ya yaran ku suke a batun makaranta a sansanin gudun hijira
to ina ba wa zai sa una da kudi bare shi za a sa su ne haka suke a zube yanzu su ne suke tarla ruwan nan kana gani in ka je go tausha na gotal nan su ne yaran mu ne duka sai dai wanda za su je faskare wanda suke da karfi sai su je su yi itace su kawo
gwamnati ba ta taimaka muku
ban taba ganin gwamnati ya taimake mu ba nan Adamawa sai dai yan siyasa wanda suke da yanwa su ne sai ake taimako wasu suna biya musu daki suna biya musu komi amma mu kam ban taba samu ba
to mu kiyaye so gwamnati ta yi
to muna so dai kamar yanda gwamnati yake taimako mutane na su taimake mu kuma a kai mu gidanmu don ba mu da kudin mota yanzu da zan mu tafi gida shine muke zube in ba haka ba kamar gulaga yanzu an so ma shiga to ba kudin komawa
wato yanzu in gwamnati in ta zo ta ba ku kudin mota za ku koma kina
za mu koma gida tunda je muna cikin gari gula za mu iya ka san gulaga yanzu akwai tsaro rashin tsaro ne shi da shine ya hana mu tafiya amma yanzu muna tafiya
kana son ka koma gida kenan baba
ina son koma gida
me yasa kake so koma gida
ina son koma gida saboda na gari da zamana nan
a ta kana sani in gudun hijira
sore ya kama ne nan ira abin da ya faru kwanaki bayan nan ina son kuma to
ba an ce kana samu abinci kana samu ruwa kana cin biredi ana baka komi
to mutane na ba ba nan duk suna kauye mu a gulan to tunene nake komi abin da yake bayar ka ciki nan a taimake mu a sa mana moto a kai mu kauye mu
to wani kira za ku yi wani kira za ka yi
kira za mu yi
da gwamnati
ya taimake mu ya kwashe mu zuwa gida da kuma akwai masarafa kamar mun ce kuma bamu da dawa gida wata kamar za ka yi binci ba za a samu ba hai malawa ne a kamata da bamu abokanan kana ko a hannu kudi a hannu shi ne so
Shin an samu wadatar zaman lafiya da kwanciyar hankalin da 'yan gudun hijira za su iya komawa garuruwansu na ainihi? Kuma ko kun san cewa akwai ƙorafe-ƙorafen gallazawa da dama a kan sojojin da ke gadin sansanonin 'yan gudun hijira?
Ƙwarai kuwa mun samu irin wannan ƙorafe-ƙorafe da yawa a kan ana mutane fita da shiga. Wato, da fari ana sare su a ciki ne saboda dalilan tsaro wai. Saboda kar mugu ya fita da kar mugu mutumin boko haram ya shiga cikin su ya ta ya shiga ya kunna bakin wake koko wani ya fita ya je ya hadu da mugaye a waje su yi abin da bai dace ba ya kawo cikin camp din saboda an samu wasu camp da aka samu wasu babamai a cikin camp da wasu ɗan kunan bakin wake da suka shiga cikin camp dalilin haka aka kawo tsaron sojojin amma akwai ka'idan da ya kamata a yi kowane wayoyin garin Allah idan mutum zai fita ya kamata a bashi katin da zai fita da kuma da lokacin da idan zai fita da lokacin da kuma zai dawo ya kamata ana kere mutane ana ware su a ce yau mutane kaza za su fita da izini gobe mutane kaza za su fita da izini wannan dalilin rashin tsaro din shi yasa da fari aka kawo sojoji aka ajiye amma ya kamata gwamnati ma ta san cewa ba 'yan gudun hijira ba furfuna bane duk inda dan gudun hijira yake ana ba shi daman da zai walwala daman da zai koma cikin rayuwarsa wani dan gudun hijira ne dalilin da yazo gudun hijira yau idan da za a bashi dama ya shiga kasuwanci ya sana'a ya samu ya koyi wani harka na kasuwanci zai iya komawa cikin rayuwarsa kuma ba tare da ya koma makauyensu ba idan an tashi tafiya ba ya kamata gwamnati ta yi wannan da idon rahama kware da gaske mun samu korafe-korafe da yawa cewa ana hana mutane fita da shiga amma kwanaki can bayan mun yi tsari ta yadda mun yi kati duk wanda zai fita ya yi applying akan cewa zai fita gobe ya yi shiri ya yi tsari a zuwa samu sojoji wane mutum 100 ne mutum 50 60 ne za su fita idan za su fita a ba su kati takardar da ya kamata su fita na izini idan za su shigo kuma a kai wannan takardar idan ya yi da su sun dawo a kaje kayansu a kaje jikinsu saboda kar a ce sun shigo da wani abu da zai kawo illa wajibi ne gwamnati ta yi hakuri ta daure waɗannan mutane su fita suna sana'a saboda rayuwar da suke ciki wanda gwamnati ta ke yi wasu tana ba shi abinci lokaci guda uku wannan abincin ba isin su take ba ba sabulu suke samu ba ba omo suke samu ba wasu ma sati ɗaya suna ko wanka ba sa yi akwai matan da sun fara har Allah ya sauwaka akwai matan da sun fara har karuwanci a cikin mutane kamfanin saboda su ci su sha akwai wanda ya ce mishi ya taba gani ɗan gudun hijira ya sa ya ɗauke shi a mota sun ce masa su ɗan gudun hijira ya ce musu da su ga su take sana neman sabulu ko kayan wanki da ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata gwamnati ta duba da idon rahama idan da hanyar da za a samu a sa mutane su yi sana'a ko a bar su fita su je su yi ko leburanci ko kwadu ko dako ya fi akan a kulle su a saida su kamar furzunoni boko haram ya koyar da su a garin su kuma an saida su an kulle su to kaga gaskiya za su shiga wani hali na tunani wanda bai da kyau a gaba
yau Alhaji Girema ganin cewa waɗannan ƴan gudun hijira da bakin su sun ce sun yi shekara ɗaya a nan Borno kuma yanzu haka da yawa suna ta kiraye-kirayen cewa gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar Borno su dauki matakin da za su ba su dama su koma garuruwansu suna cewa da zaman da suke a sansanonin ƴan gudun hijira gwamma sun koma ƙauyukansu kana ganin an samu kwanciyar hankali da zaman lahiyar da ya isa a bar su su koma garuruwansu
to alhamdulillah dai kowa ya san dai daga zuwan baba Buhari dai sojoji dai sun yi iya kokarin su an bubbude garurukan da ya kamata a bubbude amma har yanzu ba a samu wadatacciyar lafiya wanda ya kamata a maido da mutanen nan ƙauyukansu ba misali zan baki gari kaman Bama an zo an kawo musu hari an fatatike su ya kai su hudu ko su biyar kusan su tara ma wasu suke cewa an kawo hari zuwa garin Bama sai kaga an je an mayar da mutane an zauna a cikin gari amma ƙauyuka da kewayen gari sai kaga akwai ƴan ta'adda da za su yi a zo su kawo musu farmaki ya kamata idan za a maida ƴan gudun hijiran nan ƙauyukansu gwamnati ta duba ƙauyukan da ke kewaye da birnin kowanne karamar hukuma da za a mayar duka a tabbatar cewa babu abokanin adawa babu ƴan ta'adda kuma a tabbatar cewa kowanne ƙauyuka da ke kewaye da headquarter na karamar hukuma da za a mayar da mutane akwai sojoji da jami'an tsaro ya kamata kafin nan gwamnati ta fara tunanin mayar da ƴan gudun hijira da tabbato an gyara barak na sojoji an mayar da sojoji gabaki daya a tabbatar cewa an gyara police station wurin ƴan sanda ta yadda za a mayar da polisawa gaba ɗaya su je su kama aikinsu a tabbatar cewa an gyara asibitoci ta yadda cewa jami'an ma'aikatan asibitin nan gaba ɗaya sun koma a tabbatar cewa makarantu da suke a ƙananan hukumomin nan duka a gyara su kuma malaman makarantun nan su koma ta yadda idan akwai sarakuna da hakimai su ma ya kamata a gyara gidajensu su koma ko da ba so ma gyara gidajen mutanen da ya lalace ba idan waɗannan jami'an gwamnati da ma'aikatan gwamnati sun fara komawa da kasuwanni in Allah yana da yau da gobe gwamnati za ta yi amfani da wannan damar tare da ƴan gudun hijirar a sa kuɗaɗe a hannayensu su gina gidajensu ba wai gwamnati ne take zai ta gina gidaje ma ƴan gudun hijira ba idan gwamnati ta zo ta gina gidaje ma ƴan gudun hijira kafin nan mutanen za su koma to za a shekaru hudu ma gwamnati ba za ta iya ta gina gida a cikin adalci ma ƴan gudun hijira kafin su koma ba yanzu misali idan an auna gidajen mutanen da ya kone ko 200,000, 300,000, 350,000 za a iya a ba ma ƴan gudun hijira ko ya gyara gidansa ya koma amma gwamnati za ta sakire miliyoyi magayen kuɗaɗe ta yadda kuma za su yi aikin garan bowl ta yadda kawai za a je a yi aiki wanda tsaftan biri ne ko wani abu a je a yi ta yadda a ce an kashe kuɗi kuma ba a samu biyan bukata ba ya kamata gwamnati ta tabbata cewa jami'an tsaro gaba ɗaya sun koma da ma'aikatan asibitoci da makaranta da hakimai da kuma ma'aikatan karamar hukuma gaba da sun komo kafin na amai da mutane ɗan gudun hijira zuwa kananan hukumomin su.
Yawa Alhaji Girema, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kaddamar da wani shiri na horhodo da yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda rigingimin ƴan Boko Haram suka durkusar, kuma a ƙarƙashin wannan shiri an kafa kwamitin da aka damƙa ma TY Danjuma alhakin gudanarwa da kuma yin waɗannan ayyuka na horhodo da yankin. ‘Yan gudun hijira sun ce su ba su ma san da magana kwamitin ba, ba su ma taɓa ji ba. Me za ka ce a kai?
Wato, wannan kwamiti ba wai sabon kwamiti ba ne, tsohon kwamiti ne wanda ake ce mata victim support fund. Tun a gwamnatin baya aka tara kuɗi, magayen kuɗi wanda ya kamata a zo a ce an fara gina a Arewa maso gabas inda tarzomana Boko Haram din ne ya same su. Tun a lokacin shi shugaba Jonathan ya nada a TY Danjuma a matsayin shugaban wannan kwamiti wanda ya kamata su zo su fara aiki a Arewa maso gabas yayin da mutanen da barnan Boko Haram ya shafe su. To shugaban Buhari ma da ya zo shi ma ya sake tabbatar da wannan kwamiti, kuma ya sake bayuwa shi TY Danjuma shugabancin wannan kwamitin tare da Aliko Dangote a kan su je su fara ayyuka a waɗannan bangarori wanda fitina da bala'i na Boko Haram ya shafe su. A gaskiya wannan kwamiti na nan tun da yau ba, amma ba su fara aiki ta yadda mutanen da ƴan gudun hijira ya shafe su sun fahimci an nada wannan kwamitin ba. Misali, lokacin da kwanaki mun taɓa tuntuɓar su, sun ce su ayyukansu ba ba wai su ba da kayan abinci ko tallafawa wa ƴan gudun hijira a kan zamantakewansu na yau da gobe ba. Su wai ayyukansu su ne su gina garuruka inda Boko Haram ya yi birna yayin da za a maido mutane. Wannan shi ne da muka yi magana da shugaban jami'in wannan kwamiti, shi ne yake tabbatar mun cewa wannan shi ne abin da aikinsu. Amma kwanaki sun taɓa ba da kayan abinci ko kimanin 4,000 ne, shinkafa kanana 4,000, wake ma kanana 4,000, da sauran sun taɓa kawo su ɗan ƙaramin kaya ne kwanaki da sun tallafa a wasu wurare. Sai kuma kwanaki sun zo sun agaza ma wasu mata da sauran mutane su koyi sana'a. Aiki sun gurungum dai ba su zo sun fara ba, ba su soma ba, ta yadda har mutane da suke cikin ƴan gudun hijira safani daban-daban ko mutanen da ya shafe su su gane cewa akwai wata kwamiti gagarima da ƙarfi wanda ya kamata a ce ta zo ta fara aiki. Gaskiya ba su fara wani aiki a baya ba, mai yiwuwa a gaba ne za su fara aiki. Don wannan kwamitin tana nan tun lokacin Jonathan, ba ma lokacin Buhari kare ba. Duk da Buhari ya karrafa ta, har yanzu tukunna su fara aiki. Kwanaki sun zo masu wuce gambaru gala, sun je sun gani abubuwan da yake faruwa ne, amma dai ba su soma komai ba, kuma mutanen gari ba su san da su maganan gaskiya.
Tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Barna kenan Alhaji Girema Tirab ya amsa mana waɗannan tambayoyi da kuka ji yanzu nan. Jamila,
na'am.
Shugaba Barack Obama zai kai ziyara a karan harko tun da ya zama shugaban ƙasa, zai kai ziyara wani masallaci da ke Baltimore. Ina ma'anar hakan a gare ki?
Kin san wannan kamar yadda kika faɗa karin farko ne, sannan kuma ya zama ya mira abin kamar ya zama dole dan ma kafofin labarai suna ta mita akan me yasa zai je, amma shi ya ce ya zama dole ya je saboda tashin hankali da yake faruwa, ba ya ma yanda kabilanci da bangaranci da musulmai suke ta fuskanta yanzu a nan da ma duniya baki ɗaya. Yana son ya je domin ya jajinta wa musulman Amurka da musulman duniya baki ɗaya cewa wannan yaƙi na
ta'addanci
ba a bar su su kaɗai su yaƙe shi ba. Yana son kowa ya san cewa wannan ya shafi kowa, ba wai akan addini bane ba,
kuma tsatsauran ra'ayi ba shi da addini,
ba shi da addini abin da yake.
Saboda idan kin duba, muna da Boko Haram a Najeriya, in kin duba Uganda akwai Lord Resistance Army.
Gaskiya
irin bannar da ƴan Boko Haram suke da suna addinin Islama, ƴan Lord Resistance Army suna yin irinta da suna addinin Kirista.
Gaskiya
saboda haka kin ga babu tsatsauran ra'ayi, babu magana addini.
Kisan saƙon shi kenan, a ko ina ya samu damar magana abinda yake faɗa kenan.
To, masu saurari, iyakacin abinda ya sauka kenan, sai gobe haka yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Jealous mai koyan aikin da kuma injiniyan mu Mr. Nelson Love. Salima Jumro ke sallama da ku, sai gobe idan Allah ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.